yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah, tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma, annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa tashin alkiyama. ‘Yan uwa musulmi, kamar yadda muka fara satin da ya gabata, muka fara magana akan hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin da al-Imam Abdullah ibn Wahab ya fitar da shi a littafinsa, da al-Imam Ahmad da al-Khara'iti da Hakim da wasu daga cikin malamai, hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ciki yake cewa halayya guda uku ko ɗabi'u guda uku duk mutumin da ya same su to kada ya yi damu da abin da ya rasa na duniya, ma'ana sun ishe shi guzurin zaman duniya da lahira. Ya tattara dukkan wani alkhairi da ya kamata musulmi mumini ya sifanta da shi ko ya same shi a rayuwarsa ta duniya wanda zai zamo masa guzurin tsirara na gobe kiyama. Abu na farko, annabi ya ce kiyaye amana, wato rukon amana. Abu na biyu, annabi ya ce gaskiya a maganganu, gaskiya a zance. Abu na uku, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyakkyawar ɗabi'a, kyakkyawan hali. Sannan na hudu, cin halal. Waɗannan abubuwa guda hudu mun yi magana akan abu na farko juma'ar da ta gabata, shine kiyaye amana, da muka yi tsokaci akan cewa amanan nan ta kunshi komai. Ta kunshi amanar da ke tsakaninka da Allah, na ka bauta masa shi kadai, ka yi imani da abin da ya aiko annabawansa da shi, ka yi rungumi shari'arsa, ka yi imani da ka yi aiki da koyarwarsa ka guji haninsa, da kuma abin da ya shafi amanar da take tsakaninka da kanka da sauran waɗanda suke kake rayuwa tare da su. Saboda haka muka ce amana ta kunshi dukkanin abin da yake na alkhairi ne wanda rayuwarka gaba ɗaya ta kunsa. Abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa shi ne gaskiya, wanda ita ce sifa ta biyu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata cikin abin da idan mumini ya samu to ya gama rabauta a rayuwarsa ta duniya har ma da ta lahira. Gaskiya wata ɗabi'a ce wacce take da girman gaske, kuma ita ce hanyar samun dukkan wata nasara da hanyar samun tsira daga dukkan wani bala'i, dukkan wata fitina, da samun kubuta ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wata'ala ya ambaci gaskiya wurare da dama a cikin alkur'aninsa, ya yabi masu gaskiya. Allah subhanahu wata'ala ya kira muminai da cewa su kasance cikin tawagar masu gaskiya. Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani, ku kiyaye dokokin Allah, ku kasance tare da masu gaskiya. Saboda haka dukkan mumini Allah ya kirawo shi cewa ya yi rijista a cikin wannan kungiya ta masu gaskiya. Zama al'amarinsa a komai gaskiya yake faɗa, kuma gaskiya yake nufi. Sannan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sifofi na alkhairi, ya ambaci sifofi na musulmi, imani da musulunci da ihsani, wato kyautatawa, ya tattara su a cikin sifar masu gaskiya. Ce masu gaskiya su ne waɗanda za ka same su sun sifantu da irin waɗannan sifofi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato kyautatawa ko kuma cikakken alkhairi ba shi ne kawai ku fuskanci gabas da yamma ba, wato ba shi ne tsayuwarku a cikin sallah ba, ba wannan ne kawai ake kiran shi alkhairi ba. Abinda ake kiran shi cikakken alkhairi shi ne wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da ranar lahira, ya yi imani da mala’iku, ya yi imani da annabawa, ya yi imani da littattafai, ya yi imani da annabawa. Sannan kuma ya tsayar da sallah, ya ba da zakka, ya ciyar da dukiyarsa da yake santa lokacin da yake jin san wannan dukiya, ya ba da ita fi sabilillahi, ya ba da ita ga wanda suke makusanta ko waɗanda suke mabuƙata ko wanda yake matafi ko waɗanda suke roƙo suna buƙatar taimako, ko ya bada ita wajen fanso musulmin da suke cikin halin bauta ko kuma suke hannun abokan gaba. Sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce ya tsayar da sallah, ya bada zakka, sannan suka zama su ne waɗanda al-mufuna bi ahdillahi idza ahadu, masu cika alkawarin da suka yi wa Allah, sannan masu haƙuri lokacin wahalhalu da lokacin yunwa, sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hina al-ba's da lokacin yaki. Allah ce ulaiikal ladina sadaku, waɗannan su suka yi gaskiya, su ne masu gaskiya, kuma waɗannan su ne masu takawa. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya sifanta masu gaskiya da waɗannan sifofi manya-manya wanda suka shafi imani, suka shafi musulunci, suka shafi ihsani, kyautatawa da kuma kyawawan ɗabi'u kamar haƙuri. Allah subhanahu wataala ya nuna cewa ranar gobe kiyama mutane gida biyu za su kasu, kuma akan wanne zai musu sakayya, daga masu gaskiya sai munafikai waɗanda ba su da gaskiya, sawa'un waɗanda suka fito fili ko waɗanda suka ɓoye munaficinsu. Allah subhanahu wataala ya ce liyajziyas sadiqina bisidqihim, liyajziyallahu sadiqina bisidqihim, dan Allah ya saka wa masu gaskiya a dalilin gaskiyarsu. Allah ya musu sakayya saboda gaskiyarsu, sannan ya azaba ga munafikai in ya ga dama ko ya yafe musu. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya kasa mutane biyu daga masu gaskiya sai waɗanda suke munafikai. Hakanan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa ranar gobe kiyama a ranar ne masu gaskiya za su gane amfanin gaskiyarsu, domin a ranar ne Allah yake saka wa mutane, wato gaskiyar mutum take amfanarsa. Hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum, wannan shine ita ce ranar da gaskiya take amfanar masu gaskiya. Saboda haka gaskiya wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya dinga fadar irin darajar masu ita, da ya tashi sifanta al-muhajirin, al-fuqara'il muhajirin, waɗanda aka fitar da su daga gidaddajinsu saboda Allah. Allah sai ya rufe sifofinsu da cewa ula'ika humus sadiqun, cewa to waɗannan su ne masu gaskiya. Don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana cewa gaskiya ita ce hanyar da za ta kai mutum zuwa ga ayyukan alkhairi daban-daban, kuma waɗannan ayyukan alkhairi kuma su za su kai mutum zuwa ga aljanna. Nabi ya ce, kamar yadda ya zo cikin sahihaini hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ina umartaku, ina horonku da gaskiya, domin gaskiya tana yi wa mutum jagoranci ne zuwa ga ayyukan alkhairi, ayyukan alkhairi kuma su suke kai mutum zuwa ga aljanna. Annabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana mai gaskiya, yana mai kirdadan gaskiya a cikin lamuransa har sai an rubuta shi siddiqi a wurin Allah. An san matsayin siddiqiya shi ne matsayin da yake zuwa bayan matsayin annabta, daga annabi sai siddiqi. Ula'ika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada. To wanda ya zanto mai gaskiya a cikin lamuransa, daga gaskiya sai gaskiya sai gaskiya, annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wannan za a rubuta shi cikin sahun siddiqai ranar gobe kiyama. Sai ya ce kuma na hane ku da ƙarya, ita kuma ƙarya tana yi wa mutum jagoranci ne zuwa ga fajirci da saban Allah da kangarewa. Shi mutum ba zai gushe ba yana ƙarya, yana kuma kirdadan ƙarya har sai an rubuta shi babban maƙaryaci a wurin Allah. Sai ya rubuta shi a cikin sahun manyan maƙaryata a gurin Allah subhanahu wataala. Saboda haka ƙarya tana kishiyantar gaskiya, gaskiya kuma ita ce hanyar shiga aljanna, ƙarya kuma hanyar shiga wuta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna wa al'ummarsa cewa duk mai son ya samu albarka a cikin lamuransa to ya zama mai gaskiya a cikin wannan sha'anin. Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa, manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa masu ciniki, wato mai saye da sayarwa, suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba. Idan suka yi gaskiya suka bayyana wa junansu gaskiyar al'amari, to sai Allah ya sanya albarka a cikin cinikinsu. Mai sayarwa ya samu albarka cikin abin da zai samu na riba na dukiya ta hanyar wannan ciniki, shi ma wanda zai sayi abin da ya saya shi ma ya samu albarka cikin wannan abu da ya saya. Annabi ya ce to amma idan suka ɓoye wa juna gaskiya suka yi wa juna ƙarya, to sai a rushe albarkar da take cikin cinikinsu. Saboda haka mai saye mai sayarwa ba zai ga albarkar abin da ya sayar ba, ba zai ga albarkar ribar da ya ci ba komin yawanta. Haka nan shi ma mai saya ba zai ga albarkar abin da ya saya ba. Allah subhanahu wataala ya rushe wannan albarkar. Saboda haka gaskiya ita ce take sanya albarka cikin komai, yayin da aka zare ta daga cikin al'amari to al'amari ya lalace ubangiji sai ya zare hannunsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ina tare da masu tarayya masu hada ku cikin wani al'amari na sana'a ko na aiki ko na menene ina cikin wato wannan hadaka tasu matukar ɗaya bai sha inci ɗaya ba amma ɗaya inci ɗaya Allah ce to na fita daga ciki saboda gaskiya ita ce ke sawa Allah subhanahu wataala ya sa hannunsa cikin lamari kuma al'amarin ya zama yayi albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita kasuwa wata rana yaga mutane ana ta cinikayya masu saya da masu sayarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo su ya ku yan kasuwa duk suka dago kansu suka ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam suka dubo shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to yan kasuwar ku sune fajiran cikin ku illa fa wanda yaji tsoron Allah yayi gaskiya kuma ya ainihin ya kyautata waɗannan su kadai ne za su fita daga wannan fajirci wanda yake bin ɗan kasuwa wato ɗan kasuwa ya zama mai tsoron Allah mai kiyaye dokar Allah cikin harkar kasuwancinsa kuma ya kasance mai gaskiya illa man barra wa sadaqa wattaqa sai wanda zai yi aikin alkhairi sannan kuma yayi gaskiya sannan kiyaye dokar Allah subhanahu wataala saboda haka gaskiya wani abu ne da ake neman ta a cikin komai النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث عند الترمذي يروي تو دغ الحسن بن علي ابن ابي طالب ما يكي صلى الله عليه واله وسلم يكي تشوا كبر ابيندا كيكي كوكونتو كاي ابيندا باكا كوكونتو دومين غاسكيا نتسوا تشي سنن كما قريا كما واتو ريبا تشي شكا تشي واتو دم متمن دا يكسانشي مي غاسكيا ني to duk abin da ya zama mu yana ta babar sa yana tantamarsa to zai bashi duk abin da kuma ya kula cewa ba shi da ya samu nutsuwa akan sa to zai rike shi wannan ga zuciyar da ta cika da gaskiya ya zanto gaskiya ta zauna a cikin ta don haka wannan zuciya za ta yi haske za ta iya tantance abu mara kyau da wanda yake mai kyau da mara kyau yayin da abu mara kyau ya bujuro mata abu mai kyau ya bujuro mata to za ta samu nutsuwa da shi yayin da abu mara kyau ya bujuro ma wannan zuciyar za ta ji ba ta dantsuwa da shi saka ashe mutum in ya zanto mai gaskiya to zuciyarsa haske take yi daga nan kuma ubangiji subhanahu wataala sai ya sanya masa ma'aunin da zai rika rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin daidai da kuskure Allah subhanahu wataala yayi wa mu'mini alƙawari in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan Allah ce in kuka ji tsoron sa ko kiyaye dokokin sa to zai ba ku ma'auni wanda za ku iya tantance daidai da wanda abinda ba daidai ba da gaskiya da abinda ba gaskiya ba don haka gaskiya wani abu ce wanda ita ce kadarkon samun dukkan nasara babu abinda zai tsirar da kai ranar gobe kiyama sai gaskiya hadisin Ka'ab ibn Malik wanda yana cikin sahihaini yana magana akan lokacin da basu fita yakin Uhudu yakin Tabuka a yayin da duka Madina ta babe aka fita in banda munafikai da tsofaffi da yara da marasa lafiya su uku daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama da lafiyar su lau kuma suna da dukkan abin da mayaki yake bukata domin fita yaki to amma sai ya zanto shedan ya dakile su suka zauna basu fita wannan yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ba dan munaficin da ke cikin zuciyarsu ba lokacin da annabi ya dawo sallallahu alaihi wasallama mutane suka yi ta zuwa suna bada uzurrukan su munafikai suka yi ta zuwa suna fadar karerai na hanzari na cewa ga dalilin da yana su fita mutum uku din nan sai ya zanto sun ainihin gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiyar su basu yi masa ƙarya ba sai gaya masa cewa babu abin da ya hana su fita suna da lafiyar su kuma suna da guzurin da za su fita tare da shi kawai dai shedan ne ya yi musu ainihin ya dakilar da su annabi ya ce to ku je tunda kun faɗi gaskiya Allah zai dubi lamarinku haka suka zauna cikin wani mayuwacin hali har lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa wa ala salasatil ladina khulifu to daga nan Allah ya karbi tuban su ya yafe musu su kuma munafikai Allah subhanahu wataala ya yi musu alkawarin mummunan sakamako ya kuma kirawo su da kazanta Ka'ab ibn Malik yake cewa babu abin da ya tsirar da ni daga wannan mawuyacin wato daga wannan mummunan makoma sai gaskiyar da nayi. Shi yasa yayi wa Allah alkawari a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin abin da zan yi na tuba shine bazan taba fadar ƙarya ba har abada. Yace to tun daga wannan lokacin da yake bada labari yace to tun daga wannan lokacin har yau ban ƙara yin ƙarya ba kuma ina fatan Allah ya tsare ni a sauran abin da ya saura na rayuwata. Saboda gaskiya wani abu ne wanda take fitar da mutum. Haƙiƙanin gaskiya kamar yadda Al-Junayd yake faɗa, haƙiƙanin gaskiya shine ka faɗi gaskiya a gurin da kake zaton ba abinda zai kubutar da kai sai ƙarya. In ka shiga wani rintsi, rintsin da kake ganin ƙarya ce kawai za ta fitar da kai sai kai gaskiya a gurin. To wannan ita ce haƙiƙanin gaskiya. Al-Fudail ibn Iyad yana cewa babu abinda mutane za su yi ado da shi, su yi ƙawa da shi. Kamar da zanto sun samu sifofi guda biyu, sun kyautata ibadarsu musamman ta sallah, sannan kuma sun kasance masu gaskiya. Al-Zunnun al-Misri yana cewa gaskiya wani takobi ne na Ubangiji ya sako shi a doron ƙasa, duk abin da aka dora a kansa sai ya datsa shi, duk abin da aka sara da shi sai ya sara shi. Wato ma'ana babu inda gaskiya za ta shiga da ba ta yi tasiri ba. Ko menene indai gaskiya ta shiga ciki to za ta yi wannan abu kyakkyawan tasiri. Haka gaskiya wani abu ne wanda a rayuwa tana da mahimmanci kwarai da gaske. Yayin da ka zanto mai gaskiya to al'amuranka za su zanto masu nagarta kwarai da gaske. Wanda daga cikin magabata yana cewa ka zama mai gaskiya lokacin da kake zaton ƙarya ce za ta amfane ka. Sai ka ga lokacin da kake zaton gaskiya ce gaskiyar za ta cutar da kai to za ta yi maka amfani. Ka guji ƙarya lokacin da kake zaton ƙaryar za ta amfane ka za ta cutar da kai ne. Saboda ka zanto a kowane lokaci kana kokarin kwatanta gaskiya a cikin lamuranka gaba daya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu yana faɗa cewa wani daga cikin magabata ya kasance ta'adarsa duk sanda wani matafiyi ko wani zai yi tafiya yazo ya same shi yace ina so ai bani guzurin nasiha, sai ce to ka zama mai gaskiya. Wannan kada ya ishe ka guzuri, duk inda ka sauka to a san ka da gaskiya. In aka san ka da gaskiya wannan ya ishe ka komai a rayuwarka, ka kubuta a duniya ka kubuta a lahira. Wannan abu shi muka rasa a yau, shi muka rasa a yau. Masu gaskiyar suka zama kadan, kamar yadda muka yi maganar amana, annabi ya gaya mana amana ta zama kadan, to haka nan ita ma gaskiyar yau ta zama kadan. Ƙaryar ita ce abinda ake ado da ita. Har ma ana ganin wanda bai iya ƙare rai ba to wanda bai san dabarar zaman duniya ba. Mai wayo shine wanda zai iya mutane ƙarya, zai faɗa musu abinda ba gaskiya ba, shine wayayye, shine wanda ya sanya ake hulɗa da mutane. Wanda zai zama mai gaskiya kuma kaifi guda to wanda ana kallonsa a matsayin bagidaji wanda bai san rayuwa ba, to wannan shi ya lalata rayuwar gaba ɗaya. Sai ya zanto bayan muna yi wa kanmu ƙarya, muna yi wa junanmu ƙarya, sai ya zanto har Allah ma nuna za mu masa ƙarya. Saboda haka a cikin lamuranmu na ibada sai mu riƙa sa ƙarya a ciki. Mutum yana nuna shi mai ibada ne amma ƙarya ce ba wannan ba haka yake ba. Yana yi wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya, yana ga kamar zai yaudar Allah subhanahu wata'ala da ƙaryarsa. Saboda haka babu abin da zai gyara al'umma illa zanto gaskiya ta cika musu ƙirji, sun haskaka da haskenta, to wannan zai gyara musu al'amuran rayuwarsu da suka taɓarɓare, fitintunu da suka yi ta addabi mutane, suka addabi jama'a ciki da waje, kowa yana kuka da su. Gaskiya, komawa ga Allah da gaskiya, za a ga alkhairi. Walau sadaqullaha lakana khairan lahum, sai da za a yi wa Allah gaskiya to za a ga alkhairi. Gaskiyan nan dole sai an koma da ita, ka zanto mai gaskiya a karan kanka da iyalanka da waɗanda suke tare da kai da kuma ainihin uwa uba, ka zama gaskiya mai gaskiya tare da Allah. Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da sifar gaskiya, ya ba mu kokari da wato kwarin gwiwa na mu rike gaskiya, mu faɗi gaskiya, mu yi aiki da gaskiya a koyaushe ne. Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin tawagar masu gaskiya ranar da babu abin da zai amfani mutane sai gaskiyar su. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.